al-aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani 'alal mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina Muhammad bin Abdullah al-Amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amr al-wahda al-uqudata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya ummah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala wannan rana ta Litinin yau 27 ga watan Rajab shekara 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun sake haduwa a wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talibin gandun wambai nan garin Azare, ci gaba da rasunmu da muke yi a wannan littafi na Tazkiyatun Nufus na Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da zamu karanta. Gaban ƙarshe muke ana batu akan asrarut taubati wala ta'ifuha, wasu asirai da wasu ɓoyayyun al'amura wanda suke ta'allake da tuba a lokacin da ba waye, wanda ba kowa yake tsinkaya ba, amma ababen na nan kimse a cikin tuba a yayin da ba waye yi su. Mun ji cewa idan ba waye ya yi laifi kuma ya karkata zuwa ga tuba, to lallai akwai wasu abubuwa wanda ya la'akari da su, kuma wanda su ne suka wakana har suka ja shi zuwa ga yin tuba. Ya duba cewa Allah ta'ala yana da umarni da yake so a yi, yana da hani wanda ya hana baya so a yi, sai ya tsinkaye cewa aikin sannan da ya aikata wanda yake neman tuba a kansa ya fafada ne cikin abin da Allah ya hana, don haka ya tabbatar ma kansa cewa ya fai laifi. Abu na biyu wanda yake kimsa a cikin tuba duk lokacin da ba waye tuba, lallai bai tuba ba har sai da yayi dubi zuwa ga wa'adin da Allah ya yi na alkiyama da sakamakon da zai yi, da kuma irin azabar da Allah ya ce ya yi tanadi ga wanda suka saba masa, tsoron wannan wa'adin da Allah ya yi, da fargabar abin da zai biyo baya in an masa hisabi, shi ne fa ya ja shi ya yi tuba. Abu na uku, sai da mutum ya yi dubi cewa Allah ne fa cikin ikonsa da ganin damarsa da ƙudurarsa da ƙaddarawarsa ya bar bawa bai kare shi ba, har bawa ya afka cikin wannan tuba. Inda Allah ya ga dama, to da zai ba shi kariya a nan wajen, sai ya ƙara fahimtan cewa ashe Ubangiji ta'ala yana da waɗansu sunaye, yana da waɗansu sifofi, sai ya nasabta abubuwan da yake faruwa fil kaun da waɗannan sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ga kaman nan ne muka tsaya. To malam ya ce minha, daga cikin irin waɗannan ababe da bawa zai yi la'akari na sifofin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka tasirantu a kansa yayin da ya tuba, an yi arifal abdu izzatahu fi qada'ihi, shi ne bawa a ƙarƙashin tuba zai kuma ganewa buwayar Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya hukunta. Allah mabuwayi ne cikin abin da ya hukunta, kenan babu abin da yake wakana wanda baya ƙarƙashin hukunci na Ubangiji. Sai da Allah ya ga daman kaza ya faru, tukunne yake faruwa. Wa huwa annahu subhanahu al-aziz, kuma zai ƙara fahimtan cewa Allah subhanahu wa ta'ala fa shine mabuwayi, alladhi yaqdi bima yasha'u, wanda yake hukunta abin da ya ga dama. Wa annahu, kuma cewa shi Allah ta'ala likamali izzatihi, saboda cikar buwayarsa ne, hakama alal abdi, har ya hukunta akan shi wannan bawa, wa qada alayhi, kuma ya wanzar da hukuncinsa mai gudana akan bawa har ya aikata wannan laifin. Bi an qallaba qalbahu, Allah ne ya juyar da zuciyar bawa daga yin daidai. Wa sarafa iradatahu, ya kautar da nufin bawa ala ma yasha'u, akan abin da ya ga dama. Wa hala bainal abdi wa qalbihi, har Allah subhanahu wataala sai ya sha makance tsakanin bawa da zuciyarsa. Wato nan ana nuna cewa bawa zai ƙara fahimta a lokacin da ya tuba ƙudurar Ubangiji. In Allah bai ga daman ya laifin nan ba, ba zai yi ba. Wani lokaci mutum ya san laifi ne kuma sai ya aikata. Haka na faruwa ko? Mutum ya san laifin ne, ya san awaƙib ɗin, amma kuma sai ya aikata. Bayan ya aikata kuma sai ya zo kuma yana nadama. To anan zai ƙara fahimta. Yaya aka yi ya san kaza laifi ne kuma ya san awaƙib ɗinsa kuma ya aikata? Nan zai ƙara fahimtar ƙudurar Ubangiji. Allah ne ya sha makance tsakanin bawan da zuciyarsa. Zuciyarsa sai bata sarrafu wajen yin abin da ya dace ba. Me yasa? Saboda Allah ya kange tsakaninta da daidai. Ai ya hadi man ya sha'u, yudhillu man ya sha'u, wa ya hadi man ya sha'u, wa ilaihi tuqlabun. Allah shine yake badda wanda ya so, kuma yake shirar da wanda ya ga dama. Shi yake badda wanda ya ga dama, ya shirar da wanda ya ga dama. Kuma Allah ta'ala ya ce, wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsharun. Ku sani Allah ta'ala yakan sha makance tsakanin bawa da zuciyarsa. Zuciyar taka ta san daidai, amma sai ta kasa aikata daidai idan Allah bai bata shiriya ba. Abu Dalib ya san musulunci daidai ne kuma har ya fata. Alimtu bi anna dina Muhammadin min khair adyanil bariyati dina, amma sai ce, laula almalamatu aw hidari masabbatin lawajattani samhan bidhaka yaqina. Ya san gaskiya ne amma bai bi gaskiyar ba. Me yasa? Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi na Nawas ibn Sam'an, Allah ya ƙara masa yarda, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, ma min qalbin illa wa huwa bayna asbi'ain min asabi'ir rahman. Babu wata zuciya face tana tsakanin yatsu biyu daga yatsun mai rahama. Ya yatsun Allah suke ba mu sani ba, kuma ba ce kai karambani wajen siffanta su ba. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Amma tunda ya ithbati makansa ne, an ce bawa zai duba da farko hanin da Allah ya yi da umarnin da Allah ya yi. To shi yanzu wannan laifin nasa ina ya fada? Ya fada cikin hani. Kenan ashe ya aikata abin da aka hana shi. Wanda ya aikata abin da aka hana shi ya yi me? Ya yi laifi. Ashe ya yi wa kansa ikirarin laifinsa ne yasa ya aikata, tunda Allah ya fayyace masa, an nuna masa hanya. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. An nuna masa hanya, kuma Allah ya nusar da shi zuwa ga turba mai kyau. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, kuma an ba wa mutum mashi'a, an ba shi ikhtiyari. Allah ya ce, wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Ba za ku ga daman aikata wani abu ba, ko kun ga dama? Kaga nan Allah ya tabbatar ma dan adam ashe yana da mashi'a, yana da ganin dama, aikin da yayi bisa ganin dama sa yayi. Shi yasa ce, umma tasha'una, ba za ku ga damar aikata wani abu ba, illa an yasha Allahu rabbul alamin, sai Allah Ubangijin talikai ya ga damar abin ya fadu ya faru, sai aka dunkula mashi'ar ku tahta mashi'atillahi wa iradatihi wa qada'ihi. To kaga wannan mutum zai ƙara fahimta, ashe a cikin tuba akwai wannan siffa ta Ubangiji subhanahu wataala, sai ya ƙara jinjina ma Allah. Tunda har haka ne ya fahimci Allah ne yake sha makancewa tsakanin bawa da fahimta da kuma yadda da aikata gaskiya, yanzu me ya kamata ya yi? Idan bawa ya gane cewa Ubangiji shi yake da kudura ya kange tsakanin bawa da yin daidai, kuma shi ne in ya ga dama bawa yake yin daidai, to yanzu me bawa zai yi? Na'am?
sai ya roki ubangijinsa dai sai ya tara kon ubangijinsa tunda shi yake da wannan ikon ya Allah ka tabbatar da ni akan addininka shi yasa inganta cikin hadisai ruwayoyi mabambanta ummul mu'minin Aisha an samu daga gare ta an samu daga wajen Anas dan Malik da wasu sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan bin addininka in har annabi ya roki Allah ya tabbatar da zuciyarsa kar ya juyar da ita ya kautar da ita ya kange ta daga yin daidai ya batta a kayan turba mai kakkiya ashe mu kuma fa nahnu min babi aula to kaga mutun zai gane wannan sirrin duk lokacin da ka tuba to akwai wannan abun a ciki in har mutun bai gane wannan ba to tubarsa bata zama ingantacciya sosai ba amma sai mutun ya gane waɗannan abubuwa to shine tuba take cika ba kawai mujarrad mutun ya ce Allah na tuba Allah da wannan abu dai ba za a sake ba kawai tsaya haka ba tare da tadabburi da kawo waɗannan abubuwan ba to shine cikin sauki sai mutun ya fada kuma cikin laifin gaba amma in yayi waɗannan tunane da kawo waɗannan a cikin zukata to bi idhnillahi ta'ala yanzu ya samu hisnun hasinan bi idhnillah wa min ma'rifati izzatihi fi qada'ihi yana daga cikin abinda tuba ke jawo wa bawa har ya san buwayar Allah subhanahu wa ta'ala wajen hukuncinsa da yake yi an yi arifa mutum zai sake gane annahu mudabbirun ko annahu mudabbarun maqhurun mutum zai gane cewa shi fa mudabbarun wanda ake sarrafa shi ne maqhurun kuma Allah zai iya tursasa shi nasiyatuhu bi yadi ghairihi makwarkwadarsa tana hannun waninsa me makwarkwada goshi gashin da yake goshi gashin da ke goshin dabba shine makwarkwada in an kama shi aka rike to dabba tana rusuna to shine sai aka ce annabi yana faɗa ya ce nawasina bi yadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk makwarkwadan mu a hannunka take yadda za a sarrafa dabba to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai kawo wannan ibara hadisi sai kawo wannan ibara nan ko ba extension a bincike na kimiyya sai aka ce kwakwalwa baki dayanta ka san aji ne akwai ajin da Allah ta'ala ya ta'allaka shi ne yake yin kaza akwai ajin kamar dai computer ne a ce kowanne akwai sashen sa to kamar haka ne akwai drive menene dinta hard drive dinta akwai wane ne dinta akwai storage akwai wani wane kowanne akwai sashen sa to a kwakwalwa take anan inda goshi yake akwai abin da ake ce shi cerebrum cortex shi wannan cerebrum cortex a binciken kimiyya shine wajen da tunanin dan adam yake duk yadda dan adam zai yi tunani sashen kwakwalwa da yake wannan jikin makwarkwada nan goshi ta wajen goshi shi yake cewa cerebrum cortex to shine wanda yake sanyawa dan adam tunane ya yanke hukunci ya gane zarda abawa yayi lissafi yayi kaza yayi kaza yaga me zai yi me ba zai yi ba to shi saka Allah ta'ala ya ba da misali ma da wannan yayin da yake karyata kafirai yace nasiyatin kadhibatin khati'a makwarkwada wanda take makaryaciya wacce take mai yawan yin kuskure to kaga nan wajen idan bawa ya tuba zuwa ga Allah zai fahimci cewa shi fa wanda ake sarrafa shi ne ko makahurun an fi shi yin yadda aka ga dama ake yi da shi nasiyatuhu bi yadi ghairihi zai fahimci makwarkwadarsa tana hannun waninsa makwarkwadar tana hannun wa tana hannun Allah la ismata lahu illa bi ismatihi ba shi da wata kariya sai da kariyarsa shi wanda makwarkwadar take hannunsa shine Allah dan adam ba shi da wata isma bai da kariya sai da kariyar Allah in Allah bai kare ka ba ka karu ba isma shi yasa Allah ta'ala ya bawa manzanni isma su Allah ya taimake su Allah ya zabe su Allah ya zabe su cikin bayinsa akwai wadanda ya zaba inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin Allah ya zabe su to sai ba su isma su masumun ne to da ka dan adam zai ƙara fahimta cewa ba shi da wata kariya fa sai kariyar Allah subhanahu wataala wala tawfiqa lahu illa bi'aunihi illa bima'unatihi ba zai taba samun dacewa wajen abin da yake sanyi ba sai ya samu taimako daga wajen shi Allah fa huwa dhalilun haqirun fi qabdati azizin hamidin shi bawa zai ƙara ganewa cewa shi fa ashe dhalilun haqirun kaskantacce ne walakantacce ne da ba kowa ba shine haqir dhalil shi kaskantacce ne haqir wanda ba kowa ba fi qabdati azizin hamidin a karkashin damƙato wanda yake mai buwaya gagarau wanda ba abin da ya gagare shi ne aziz hamid kuma mai yawan godiya duk da cewa Allah subhanahu wataala buwayayye ne amma Allah mai godiya ne hamidun ne kuma shakurun ne mai godiya ne ga bayinsa idan sun yi kaɗan sai ba su lada mai yawa kuma ya jinjina musu wa min shuhudi izzatihi fi qada'ihi daga cikin abin da bawa zai halartar mazuciyarsa na buwayar Allah cikin hukuncin da Allah ke yi an yashhada annal kala annal kamala wal hamda wal izzata kulluha lillahi zai shaidar da cewa kamala fa cika wal hamda da kuma yabo mai kyau wal izzata da buwaya kulluha lillahi baki ɗayansu ga Allah suke Allah shi adda waɗannan وان العبد نفسه اولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجه زي فهمتي عليفن da yayi cewa shi bawa shi karan kansa shi yafi cancanta ya fahimci gazawarsa shi yafi cancanta ya zargi kansa shi yafi cancanta ya ga aibin kansa shi yafi cancanta ya ga ya zalunci kansa kuma shine yake da bukata zuwa ga Allah me yasa bai nemi shiri a wajen Allah ba nemi shiri a wajen Allah zaka same ta yi kokarin bibiyan tafarkin ta bi idhnillahi ta'ala Allah zai shiryar da kai wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin wa kullama zdada shuhuduhu li dhullihi duk lokacin da bawa shaidarsa ta karu akan cewa shi fa kaskantacce ne wa naqsihi ya fahimci yana da tawaya wa aibihi ya fahimci yana da illa wa faqrihi ya fahimci shi fa yana da buƙatar shiriya da kariya daga wajen Allah duk lokacin da bawa wannan ya karu gare shi izdada shuhudan li izzatillahi zai ƙara shaida buwayar Allah wa kamalihi da kamalar ubangiji wahdahu shi kadai wa ginahu da kuma wadatarsa shi saka a kowane lamari ai mun karanta muna karantawa cikin adabul mufrad yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta koyar da mu nau'o'in addu'a a cikin kome ga addu'a da zaka yi cikin kome kana kan shiriya kana bin Allah amma kana roƙon Allah ya sake shiryar da kai ba abin da ya same ka amma kana roƙon Allah ta'ala ya baka kariya kana cikin wadata amma roƙon Allah kake Allah ka dawo mana Allah ka ba mu wadata Allah ka wadata mu saboda karka nuna kai ka tsaya da kafafunka kai kaskantacce ne kai walakantacce ne kai ba kowa bane kai karkashin tankwasawar wani kake kuma kai mabukaci ne zuwa ga wani shine Allah to duk lokacin da kake jaddada wannan kaskancin naka to anan ne zaka ƙara fahimtar buwayan Allah amma lokacin da baka fahimci buwayar Allah ba to anan ne zaka kai wani ne sai ka ji mutun saboda banka ya ce mu a taba mu mu ya kamba mu kansa kenan saboda mulki ko saboda dukiya yanzu kai kansa wani matsayi shine fir'auna ayyai nuna buwaya har yace ana rabbukumul a'ala yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi aka ce waɗannan bayan Allah ka daina zalunta su yace a dalilin me sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun ya nuna qahariya cewa shi fa ya isa saboda karancin sanin ubangiji amma lokacin da bawa ya san ubangiji da siffofinsa ya san kamalar ubangiji da buwayarsa to lalle a lokacin shi kuma zai kaskantar da kansa, lokacin da bawa ya kaskantar da kansa a nan ne zai appreciating buwayar Ubangiji. Wa minha, daga cikin abubuwan da suke nusar da mu mu ƙara fahimta na siffofin Allah a ƙarƙashin tuba, idan an yi alama birrahu subhanahu, bawa zai ƙara fahimtar kyautatawar Ubangiji. Albir ana al-ihsan, kyautatawar Ubangiji, fi satirhi alaihi, yadda Allah ta'ala ya sitirce shi, halar tikabil ma'asiyati, lokacin da yake aikata laifin, ma'a kamalar ru'yatihi lahu, tare da Allah ya ganshi cikakkiyar gani, walau sha'a, inda Allah ya ga dama la fadahahu baina khalqihi, sai kunyata shi a tsakanin halitta, ko ba haka bane? In Allah ya ga dama sai kunyata shi, yana laifin sai Allah ya kunyata shi, ya je zai satar shikenan sai a karab sai a kama shi, ya je zai kwartanci shikenan sai a kama shi, yana cikin yin zina sai a kama shi, yana cikin duk wani aiki na laifin shikenan sai a sarran sai to na jama'a duk sai su gan shi. To kaga lokacin da har bawa yayi laifi ma Ubangiji, ya dawo ga Allah la'akari da abubuwan da aka faɗa ba, ya tuba zuwa ga Allah, to anan fa zai ƙara yi ma Allah godiya cewa Allah mai karamci ne, Allah yana da kara, yadda har yayi laifin nan ga Ubangiji abinda Allah ya hana kuma ya aikata, amma Allah bai tona masa asiri ba, har kuma ya datar da shi ya dawo ya tuba. Kaga zai ƙara jinjina ma Ubangijinsa, ya ƙara san Allah cewa Allah ta'ala yana da kara mabayinsa. Bawa ne zai laifi ma Ubangiji, Ubangiji ya san kuma saba masa yayi, amma Allah ba zai tona masa asiri ba, sai bashi zuwa ga wani lokaci, wala Allah ko zai tuba, kuma a ƙarshe sai Allah ya datar da shi, ya nusar da zuciyarsa zuwa ga tuba, kuma sai Allah ya yafe masa laifin, sai ma ya bashi tukuicin lada, kuma a kiyama ba za a faɗa wa kowa ba, shikenan baki alaikum. To kaga duk lokacin, amma fa ba za a sani ba sai an tuba. In bawa ya tuba a laifuka, a nan ne zai ƙara jinjina ma Ubangiji, sai ya ji kunyar Ubangijinsa, sai ya ƙara san Allah. Wa minha, yana daga cikin sirrin da ke cikin tuba in bawa ya yi, mushahidu hilmillahi azza wa jalla, zai shaidar da kawaici haƙurin da Allah ta'ala yake da shi, fi imhali rakibil khati'a, yadda Allah ya yi jinkiri ga wanda ya aikata laifi, walau sha'a, da fa Allah ya ga dama, la'ajalahu bil uqubati, sai ya gaggautar masa azaba a dalilin laifin da ya yi. Ka aikata abin da na hana, ni na halicce ka, na baka kaza, na ma kaza, na ma kaza, kuma ka yi abin da na hana, sai Allah ya horar da bawa nan da nan. To inda an yi haka, bawan da zai saura a duniya. Walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin akharhum ila ajalin musamma. Inda Allah yana kama mutane da abin da suka aikata na laifi, da duk abin da muka yi Allah ya kama mu da shi, ba wanda zai rage a ban kasa, in ji Allah, saboda babu wanda ya kubuta daga laifi. Amma Allah yana jinkirtawa mutane ne zuwa ga wani lokacin da ya ga dama, ya datar da shi zuwa ga tuba. Allah ka datar da mu, ko kuma idan Allah ta'ala bai datar da shi ba, to sai a ranar alkiyama ya koma wa Allah da laifin, Allah bai yi niyyan yafe masa ba, bai ga damar yafe masa ba, sai kuma ya kama shi ya masa hukuncin da ya dace da shi. To kaga lokacin da bawa ya tuba, zai ƙara yi ma Allah godiya cewa Allah bai masa tit for tat ba, daga yayi shi ma a masa, a'a Allah ya masa jinkiri har ma ya bashi dama ya tuba, ba a masa uquba ba. Kaga ya san Ubangiji karimi ne, don haka bane ya ce fayahduthu lahu ma'rifatu rabbihi subhanahu, yanzu sanin Ubangijinsa madaukaki, bismihil halim, da sunan sa na al halim, yahduthu lahu, sai ya faru a gare shi, yanzu sai ya gane kenan lalle Ubangiji wannan siffar ta sa. Dama mun ce tuba tana jan bawa ya gane Ubangiji game da siffofinsa, yanzu zai gane lalle Allah al halimu ne. Al halim shine mai hakuri, mai kawaici, wanda baya ramuwa nan take, wannan siffa ce ta Ubangiji, al-halim, al-halim. Wa minha, yana daga ciki irin yadda za a gane sifar Allah yadda ta watsu a karkashin bawa idan har ya tuba ma'rifatu fadlillahi fi maghfiratihi ma'rifatu fadlillahi fi maghfiratihi sanin falalar Allah cikin gafara da yake fa innal maghfirata fadlun min Allah domin gafara fa falala ce daga Allah falala ce eh falala ce kamar yanzu misali ne ana jarabawa malamin makaranta sai ya tsara marking scheme din sa yayi allocating marks ga duk kome in phrase ne in comma ne in menene in points ne in waye duka good handwriting kome yayi allocating marks sai zo shi yana marking wannan yayi abin da ake bukata sai aka bashi wannan marking mun gane dama an ce za a bashi wannan makin to ubangiji subhanahu wataala da yace zai bada lada kaza in an yi kaza ba tilas ne akan sa ba in ya ga dama sai hana saboda shi halicci bawan ya datar da shi yin aikin kirkin don haka babu wani haƙiya da bawa yake da shi akan Allah sai in Allah ya dora wa kansa subhanahu wataala saboda karamcinsa to amma lokacin da bawa ake masa makin ake masa makin ake bashi ana makin ana bashi da aka kammala kuma wani abu wanda bai yi ba kawai malam sai ya kara masa 5% misali ko ya kara masa 10% across wannan ya cancance shi ne maki kan ai an riga an tsara ko kuma an masa allocating marks din sa a duk abin da yayi saboda ni malamin makaranta ne shi yasa nake bada wannan misali to daga baya kuma sai yazo sai ya ƙara 5 marks across kaga wancan falala ce alfarma ce ko ba haka ba alfarma ce to yanzu bawa sai Allah ta'ala ce kada ka aikata kaza sai bawa ya aikata ya saba ko bai saba ba Allah ya ce yi kaza bawa sai yake yi ya saba ko bai saba ba to yanzu me ya cancance shi horo na ubangiji to sai Allah subhanahu wataala sai bai masa horon nan take ba saboda ya sanya wa'adi yana da ikon ya masa kuma nan take amma sai ya sanya wa'adi sai bai masa nan take ba yanzu sai ya datar da bawa kuma bawa sai ya samu dacewar ubangijinsa tawfiki daga wajen Allah da yardarsa da nusarwa sai ya koma ga Allah sai ya ce ya Allah laifin nan da nayi bazan kara ba ya Allah kamun hakuri ka yafe min to kaga yanzu abinda bawa ya cancance shi shine ya ce ba zai kara ba gaba zai dinga aikin kirki kuma za a dinga bashi ko ba haka ba na baya da ya ga yayi sai bai dora ne da yayi kuma ya aikata ya riga yayi wannan aikin giya ce aka ce karar shi sai ya sha misali ko ba kama shi masa haddi ba ai ya riga ya tsingo daga shan giya laifin kan ne ko baya nan yana nan ya riga yayi to yanzu ubangiji ta'ala sai ya ce na yafe maka wannan laifin ba za a ganka da shi ba an goge maka shi a cikin littafinka wannan alfarma ce ko ba alfarma ba alfarma ce karin alfarma ta ubangiji domin ya cika siffarsa ta alkarimu sai ya ce ga lada saboda yanzu ka fahimci na'isa kuma ka dawo kai biyayya dama biyayyar Allah ke sai sake bawa mutum karin karamci to shine nan malai yake nuna mana mutum idan ya tuba zuwa ga Allah yana fatan Allah ya yafe masa domin Allah ya ce zai yafe to zai ƙara fahimtan falala ta ubangiji ta da gafarar da yake wa bayinsa domin ita gafara fa alfarma ce wa illa in ku ba haka ba falau akhadhaka bi mahdhi haqqihi da Allah zai kama bawa da kawai haƙƙinsa tsantsa a matsayin shi ya halicci bawa ya masa kome ya ce karke kaza kuma kai ya cancanta masa inda Allah ya kama bawa akan abin da ya aikata kana adila Allah ya yi sa adalci mahmuda ce bai yafe maka ba zai maka horo akan wannan abin da kai wallahi adalci saboda ya cika maka to amma Allah subhanahu wataala saboda karamcin sa da far masa da yake ba bai sai ka musu don haka bai yuji ko da ko zalika shukru ko muhabbati wa inabatan wa ma'rifatan bismihi al-ghaffar sai ya san yanzu ya wajaba akan bawa in har ya fahimci haka shukra kamar yadda bin kaimul jawziya amma ai mun karanta baya ko dole sai ta zo ta akan bangare guda uku a cikin zuciya ka yadda amma bakinka ya fada gabbanka kuma sun aikata irin abin da ake so to sai ka kara wa ubangiji shukra wa mahabbatan ka kara kaunar ubangijinka saboda Allahnka na son ka wa inabatan ka kara koma wa zuwa gare shi wajen da'a wa ma'rifatan sai ka kara sanin ubangiji yanzu bismihi al-ghaffar ya kawo ta da siga ta mubalaga shi mai yawan gafartawa ne wa inni laghaffarul liman taba haka Allah ya ce ni mai yawan yin gafara ne ga duk wanda ya tuba Allah ka samu cikin masu tuba wa minha yana daga cikin irin wannan asrar da yake ta'allake da tuba an yakmila li abdihi maratib adh-dhull wal khudu' wal inkisar wal iftikar ya cika wa bawansa wadansu matakai na kaskantuwa dukar da kai ga ubangijinsa mararecewa da rashin nuna wani iko shine inkisar wal iftikar da kuma nuna bukata zuwa ga ubangijinsa wa hiya arba'atu maratib martaba ce guda hudu al martabatu al ula na farko din nan zillul hajati wal faqr wato mutum yana da kaskanci na bukata da yake da ita zuwa ga Allah in an ce al haja kana da wata bukata a wajen Allah da kake so a in maka al faqr bakka da wadatuwa da zaka yi makanka kana son wani ya maka to kana da wadannan a wajen Allah bukata ta abin da kake so iftikar kana da rashin resources kana bukatan ubangijin ne maka dan kai bakka da naka ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wa hadhihi ammatun fi jami'il khalqi wannan siffa kuma duk wata halitta haka take kowace halitta mala'iku ma suna da bukata zuwa ga ubangijin su ba wanda bai da bukata zuwa ga Allah kowace halitta المرتبة الثانية مرتبة تبيو وتذل الطاعة والعبودية كسكنشي نبي يا دبوتا أنا سوك سامو كمال الذل لرب العالمين أكركشن توبة تبس سيكا كسكنت جعل الله سوى لكي كسكنت تشني كيبا كوا بني كان بكاء وجه الله كوا هذا جهنم kuma tafiya kaya ce ta sai ce wayyo Allah duk yanayi mutum Allah yake roka yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'ani to nabiyu ana so mutum ya samu kaskanci na biyayya ga Allah ta'ala da kuma kasancewa kai kai da kai bawa ne bawa fa sai yadda aka sarrafa shi a zamanin da a sarka yake sa su ko matsiyatan turawa da suka dinga zuwa suna zaluntar mutanen mu kakannin mu suka dinga jinan su suna kai su can ai a sarka suke tafiya da su ba walakancin da ba su samu su to don haka kai ka bawa kanka wannan kaskancin dan dama kai kaskancacce ne amama rabbil alamin Allah shi ya halicce ka tunda kai bawa ne dole sai kai abin da yake so in kai ma dau'an to yafi in ba kai dau'an ba ma za ka yi karha ko kana so ko baka so wallahi sai ka bi Allah ko dai ka bi Allah ne kana so yadda Allah yake so sai Allah ya suka ya baka so ko kuma mutun ya baude ya kibin Allah a yadda Allah yake so kuma sai ya zan ya bi Allah din ko yana ki kuma a ranar alkiyama ya tadda abin da yake haka lamarin yake ko mutum baya so wallahi sai ya bauta wa Allah ko dai bauta wa Allah yadda Allah yake so ne ko kuma ya ki bautar Allah yadda Allah ke so amma kuma dole sai ya bauta ma Allah din yadda Allah ya sarrafa shi akwai tsari da Allah ya sanya rayuwar dan adam rayuwar halitta rayuwar kaun take kasancewa in mutum ya ki sujuda ga Ubangiji to zai duka ma wani kuma mutum sai ya yi bai da bukata a wajen Allah amma wannan kaskantar da kai wajen biyayya da yadda kai bawa ne wannan kuma yake banta ne ga masu bin Allah din kawai Allah ka samu cikin su martaba ta uku al martaba tu thalitha zillul mahabba kaskantuwa irin na nuna soyayya fal muhibbu dhalilun bizzati domin wanda yake nuna kauna lokacin da ka zan kana tsananin kaunar ka za ta yanzu ka kaskanta ne gaba ga wannan din haka ne ko ba haka ba in ku yi musu ku tambayi mijin hajiya zai ba ku labari saboda tsananin santa she sai abin da ta ce yanzu hajiya ki hakuri zan je ne nayi abin in na dawo zai da ita sai shi kenan shi da mu tafi mu je ne hidimar take kafin na je tawa haka ne ko eh ba ko san ansawa sanan cike jin bane kwatance ne ake nan a fahimta to don haka son da kake ma ubangiji subhanahu wataala sai ka kaskanta gaba ga ubangijinka san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka kaskanta gaba ga manzon Allah shi yasa ka ko da kai ga abin da kake so in aka ce maka ga abin da annabi yake so san da kake masa kai sai ka watsar da naka yanzu ka kaskanta ka yadda ka kaskantar da kanka to ba ni ba abin da kake so ya manzon Allah tunda dai kana son kaza na yadda na bi wanda kake son sa zai ja ka duk inda yake so to wannan shine zillul mahabba gurgudan san da bawa yake ma Allah gurgudan yadda zai bi Allah gurgudan san da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudan yadda zai kaskanta gaba ga manzon Allah fal muhibbu dhalilun bizzati wa ala qadri mahabbati yakunu dhulluhu gurgudan yadda kaunarsa take haka kaskancin nasa ma zai kasance wanda baya kaunar wani to dama baya ragar masa kaga yayi kaza shi in ya masa 10 zai masa 20 dama baya san sa amma in san ya zo mu daidai da daidai to sai zaman to abin da zai masa shi ma zai iya masa amma in ya zaman to shi san da yake ma wancan din ne ya dara san da wancan din yake masa to sai zaman to zai ga masa kuma soyayya tana yawa kuma bi yawa shi saka Allah subhanahu wataala ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda kake kaunar Allah da kuma shi wake banka ma duk wani banka masa inda gaske ne ana Allah to ka gaya musu fattabi'uni kubi niwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah inda gaske ne ana san Allah to abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka bi manzon Allah yuhibbukum Allah to Allah shi ma zai kaunace ku ya san da gaske ne kuna san sa saboda kun bi manzonsa manzonsa ai sakon Allah ya kawo to kun yadda kenan kun yadda kun bi Allah ashe muhabbatullah mu'allaqatun bittiba'in nabi san Allah an rataya shi ne da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wani malami yake cewa ay laysa al-amru an tuhibba in wai asali na ba wai kai ka nuna soyayyar kawai ba shine sau da yawa ka iya nuna soyayyar amma kuma bauta take wani dalib ya nuna soyayya ga manzon Allah amma bauta ya ce ta amfanar da shi sai ce innamal amru an tuhabba asalin abin da zaka yi targetin shine kai din a soka yi soyayya a irin salo wanda zai sabbaba maka soyayyar Allah da ta manzon nasa akwai wanda zai nuna soyayyar manzon Allah ya zai dinga yin ayyuka na bid'a a tunaninsa son annabi yake yi, amma a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana sai mala'iku, sai annabi yana ummati ummati bakin al-haud, sai waɗansu mala'iku sun ga koransu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ta ce. Mala'iku su ce ya manzon Allah baka san cewa abin da suka kaga a bayan ka ba. Annabi sai kore su fasuka fasuka, sai kore su tar da su. Kaga soyayya suka nuna amma ba hanyar da ake so ba. Allah ka sanya mu so manzon Allah a tarbar da Allah kake so. Sannan al-martabatu rabi'a, martaba ta hudu na az-zul shine zullul ma'asiyati wal jinayati, kaskanci na yin sako, kaskanci na katobara. Wa haqiqatu zalika huwa al-faqr, haqiqanin wannan shine bukata. Fa idza jitama'at hadhihi al-maratib al-arba, wadannan abubuwa guda hudu idan suka hallara, kana dhullu lillahi wal khudu'u lahu akmalu wa atammu. Wato mutum ya kaskanta yadda zai kore yin sako ga Allah subhanahu wataala, wannan shine a'la al-maratib. To idan waɗannan martabobi guda hudu suka hallara, to bawa ya zamanto yanzu mai cikakken kankan da ke ga Allah. Wa minha, daga cikin abin da ake fahimta karkashin asrarut tauba, anna ismar wazzaqi yaqtadi marzuqa, sunan Allah subhanahu wataala da yace arwazzaq, bai ce arwaziku ba, arwazzaq mai yawan arzutawa. Arzutawa bayinsa ba mutane kawai ba, kai kada yake arzutawa. Allah na arzuta halittunsa bayinsa. To kaga wannan ya katabi marzuka, kina hukuntar da ake kena ko wanda ake arzutawa, haka ne ko? Wasami'ul basir, mai ji mai gani, ya katabi masmu'an wa mubassaran, yana hukuntar da abin da ake ji da abin da ake gani. In ba abin da ake ji ake gani siffar za ta cika? Ashe Allah yana ji yana ganin wani abu. Kazalika asma'ul ghafur al-afu at-tawwab, haka na waɗannan sunaye, al-ghafuru mai gafara, al-afu mai yafiya, at-tawwabu mai yawan tuba, yaqtadi man yughfara lahu wa yatuba alayhi wa ya'fu anhu, yana hukuntar da cewa akwai fashe wanda ake gafartawa, akwai wanda ake wa tuban, akwai kuma wanda ake wa yafiyar. Wa yastahilu ta'dilu hadhihi al-asma'i wa sifat, dan haka ba zai taba yiwa a sarayar ma Allah subhanahu wata'ala waɗannan sunaye da waɗannan siffofi ba. Ta'dil irin yadda wato jahamiya suke da mu'tazila ko ai ba manta darasin tauhidi ba. Wa kad ashara ila hadha a'lamu al-khalqi billahi sallallahu alaihi wa salamuhu alayhi, wanda yafi kowa cikin halittu sanin Allah subhanahu wata'ala shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yayi ishara zuwa ga wannan batu. Haythu yaqul, yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Ayyub al-Ansari, annabi yana cewa law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa bi qaumin yudhnibuna thumma yastaghfiruna fayughfar lahum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda ace ba ku yin zanubi da sai Allah ta'ala ya kore ku sai halakar da ku, sannan kuma sai zo da waɗansu mutane wanda za su dinga yin zanubi kuma Allah yana gafarta musu, wanda sai su dinga neman gafaran Ubangiji suna tuba Allah yana gafarta musu. Wannan ya nuna cewa a rika yin zanubi ne, bai nuna a dinga yin zanubi ba. To menene abin da wannan yake nuna mana? Akwai wanda zai iya hangowa me wannan hadisi yake nuna wa? Na'am, barakallahu fik, barakallahu fik. Wato wannan yana nuna cewa sifa ta Ubangiji azliya ce, kai kuma a kai matsayinka kai dan adam muhdathun ne ko muhdathun, wanda aka kaga ne, wanda aka halitta ne, siffar ubangiji kai kuma kaga ka akai, kuma siffar Allah nan tana nan shine at-tawwab al-ghaffar al-ghafur, duk wannan siffa ce ta Allah subhanahu wata'ala. To inda a ce ba a yin zunubi, wannan siffar Allah kuma ina za ta yi? A ce a halice ku kaman mala'iku, la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, duk abinda ba sa saba wa Allah sam, duk abinda aka ce su yi shi suke yi. To ina siffar Allah at-tawwab za ta tabbata, shi ko ya ba wa kansa wannan siffa? To shi saka sai halacce mu, mu da muke iya yin laifi a cikin hikimarsa subhanahu wata'ala, sai kuma ya sanya mu za mu iya yin zunubi, siffarsa ta cika. Shi ya saka mala'iku da suka gaya ma Allah subhanahu wata'ala, yayin da ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kaga gaba guda hudu ne anan. Allah ta'ala ya ba su labari ne, yace zan sanya wakili a bankasa, sabuwar halitta zan yi in dora a bankasa, bangare ɗaya kenan. Bangare biyu, sai mala'iku sai suke nuna inkari akan haka, ya Ubangiji yanzu za ka sanya a bankasa waɗanda za su dinga ɓarna, suna zubar da jini, suna yin saɓo? Ina suka san haka? Sun gani ne aka ce a halittun baya, ashe Allah ya ajiye wasu halittu a bankasa waɗanda suka yi wannan ɓarnar, Allah ya sa mala'iku sai kauda su, shi yasa sai suka ce za a sake rubitin baya ne? Bangare na biyu kenan. Bangare na uku, sai suka tsarkake kansu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mu muna ta yin tasbihi muna tsarkake ka babu sabo sam. To ba hakan Ubangiji ya ga dama ya kasance ba, yana son wasu masu saba, saboda siffarsa a nan wajen ta cika, karamcinsa ya cika, yafiyarsa ta cika. To shine zuwa bangare na hudu, sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun, ni fa na san abin da ba ku sani ba. Su waɗannan ɗin ba a hakan za su zamba, a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a, waɗanda za su yi ɓarna a ciki su yi ta zub da jini. To sai Allah ya buga musu shaida a hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ta'aqabuna mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar, mala'ikun dare da mala'ikun rana suna bibiyan karɓa-karɓa lokacin sallan asubahi da lokacin sallan la'asar. Kuma a lokacin da waɗannan suka koma zuwa ga Ubangiji, waɗanda suka zo da la'asar, waɗanda suka zo idan asubahi ta yi za a zo a karɓe su, sai kuma su koma ga Ubangiji, Ubangiji zai tambaye su, kaifa taraktum ibadi, ya kuka bar bayina? Sai su ce ataynahum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun, mun je musu mun bar su suna sallah, kuma yanzu ma mun bar su suna sallah, mun je musu mun tadda su suna sallah, yanzu ma da muka je muka same su suna sallah. Yanzu wannan shaidar da mala'iku suka faɗa ta yi daidai da shaidar da suka faɗa ta farko? Can cewa suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, nan kuma sai suka ce ataynahum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun, au kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shine Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu. To amma wannan shaida da suka bayar, kowa ne yake sallah? Ba kowa yake sallah ba. Kaga ko wanda suke yin laifin sun ki yin sallah, suna ji an ce hayya 'ala salah, su ba za su tashi ba. Su wata kila wani abu ne, wani ma kallo kawai yake ba zai je sallah ba. Kallo ta fi masa sallah. Allah shirar da mu. To kaga wannan shine hikimar wannan hadisi, saboda siffar Allah subhanahu wata'ala ta ƙara tabbata ga bayinsa. Lokaci yayi, ai na tsammata za mu gama wannan littafin ne yanzu. Ha? Ha, ba za a gama ba. ba mu bari ma karasa sauran wani mako in Allah ya sa muna rayi. Abinda muka faɗa daidai Ubangiji Allah ya tara mu a cikin ladansa ya ba mu ikon anki da shi amfanar da mu shi duniya da lahira. Abinda muka yi kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum.